أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwan musulmi, muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka. Cikin wannan darussa din muna karantar da kawunan mu aqida wadda ta shahi addinin mu na musulunci. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kowane darussa wannan namu ya fa'idantar da mu, ya ba mu fahimta mai kyau da kuma samun dacewa da aikatawa domin mu samu nasara a cikin wannan duniya din, kuma mu samu tsira da ya samu yardar shi da aljanna insha Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe lahira. Na'am, yau muna cikin darasi na 55 wanda mun kawo daidai inda muke bayanin mahangogi ko kuma mu ce tunani na magabata waɗanda suka wuce dangane da abin da ya shahi sifofi ko kuma mu ce sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ban manta ba, abin da ya sa muka zo da wannan zantutuka mun ce saboda tambaya da muka yi tarhi, wanda wani yana iya iskal kamar yadda muka ce, ya ce shi bai ganin mutum yana iya gane hakikanin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda daga nan ne muka ce idan muna so mu bada amsa kan wannan tambaya, dole mu kawo tunanin magabata game da wannan mas'ala din. Saboda haka, abin da ya wuce mun kawo tunanin wanda suke kamanta sifofin Allah da irin sifofin mutum. Sannan tunani na biyu, mun yi bayanin waɗanda suke tsarkake sifofin Allah daga sifofin mutum, suna ganin hankali bai iya tunanin wannan sifofi ɗin. A yau muna cikin masu tunani na uku, wanda su ne ake ce ma wai masu tunanin tsakiya. Kenan su ba su ganin bayiwa a kamanta sifofin Allah da na mutum, kuma ba su ganin kawai misali a tsarkake, a suna ganin duk ana iya wannan amma kowane da muhallin shi. Shi yasa ake ce musu tunanin tsakiya. Su wannan tunani din suna ganin hankalin mutum yana da kudura na gane sifofin Allah subhanahu wataala. Kenan sabanin tunani na biyu wanda suke tsarkakewa, suna ganin hankali bai da kudura. Sannan kuma wasu sifofi na Allah suna kamar na mutum, amma ba wai 100% ba irin sifofin Allah haka ne ke da kai ga sifofin mutum, ko kuma mu ce irin sifofin mutum 100% su ne ke da kai a wurin Allah subhanahu wataala. A'a, ba haka ne ba, kamar yadda su wa'ancin suke kamantawa har suna nuna Allah yana iya yazo, yana da jiki, yana da kaza, wannan duka kuskure ne saboda sun wuce iyaka. Shi yasa ma muka ce masu tunani na biyu sun ga wuce iyaka, wa'ancin suka ce kai su sam suna ganin ma hankali bai iya ganewa. To a yanzu dai a takeice abinda muke son mu gane, ita wannan mahanga din tana ganin ta hango Allah subhanahu wataala ya hore ma dan adam hankali, wanda da hankalin nan nashi yana iya gano sifofin Allah subhanahu wataala. Shi yasa ma suke cewa su ma ba wai kawai tunani na hankali suke da ba, a'a, da dalili na hankali ana iya tabbatar da wannan nazariya, tabbatar da wannan mahanga din. Kamar yadda a cikin ruwayoyi ma akwai dalilai wanda suke nunawa Allah subhanahu wataala lallai ya ba da damar ana iya gane sifofin shi. Kamar yadda mun ban manta ba, shi yasa ma duk lokacin da muka kawo wancan tunani din, in mun lura mun san kirabawa daga ciki da amsoshi, don saboda kada tambayar ko kuma nazariya da tunanin na wa'annan ya shiga kwalwar mutum ya gani kaman ma lalle suna da gaskiya. Saboda haka nan duk lokacin da muka kawo wannan tunanin sai mun kawo rabe da shi amsa game da wannan tunani din wanda ya biyo darusa ya ji wannan. A yanzu abin da zamu iya karawa na riwaya an samu a cikin littafin Sheikh Saduq, littafin shi wanda ya rubuta kan tauhid, an samu a cikin shafi na 79 inda yake cewa fa ma'aniyul khalqi anhu manfiyatun. A nan wurin imam yana cewa wai nan duk wata ma'ana wadda muke iya fahimta wadda daga cikin mutane ake fahimtar ta, duk sifar da muke iya mu fahimta ta mutum ko ma wata irin sifa ce, to lalle wannan sifa din abin korewa ce daga Allah subhanahu wataala. Ma'anar wannan riwaya din yana nufin duk wata sifa wadda za mu dauko daidai da ta mutum, mutum mutum yana gani da irin kwayar ishiya wannan, yana ji da irin wannan kwayar kunne din, yana magana da wannan kwayar halshe din ko wannan tsoka din ta halshe, to wannan sifa ce ta mutum, bayiwa mu dauki wannan sifa 100% mu aza ga Allah subhanahu wataala. Amma idan muka tsarkake ta daga wannan kaidin na cewa mutum yana gani da wannan kwayar idanu ko yana ji da wannan fatar ta kunne ko yana magana da wannan tsoka ta halshe da sauransu, idan muka tsarkake daga wannan irin kamannin wanda ke ga mutum mu ce Allah yana ji amma ba da irin wannan fatar ta kunne ba, sannan yana gani ba irin na mutum ba, yana magana ba irin na mutum ba, yana da sifofi gasunan wanda mutum yana da irin su amma ba irin na mutum bane. Kaga mun tsarkake su da kamantawa irin na mutum, sannan lokaci guda kuma hankalinmu yana iya gane hakanan. Shi yasa ma wani wuri cikin Alkurani gasunan ya sha fada yake cewa huwa sami'ul basir, shi shine mai ji, shi shine mai gani, Allah kenan. Kenan ana iya sifanta Allah da irin sifofi na mutum amma tare da share duk irin wannan daudadin wanda ke a wurin mutum shi kamala ne amma a wurin Allah dauda ne. Sifofi na mutum wurin shi kamala ne irin wannan wanda yake tare da su. Yanzu ƙarin misali, kwana da Allah subhanahu wataala ya sa a cikin mutum kamala ce, in mutum bai yi ba zai ji dadin jikin shi ba, ba zai ji ya dauki wata sabuwar rayuwa ba saboda hutawa da ke da kai cikin kwana. Hakanan cin abinci ga mutum kamala ne ya ci abinci don ya ci ƙarfin jikin shi ya ji dadin yin aiki, kamala ce. Amma a wurin Allah wannan ba kamala ba ce. Shi yasa aka ce duk sifofin da suke iya nuna mana kamala ta Allah to su ne suka dace da Allah. Amma duk sifar da in muka raba ta mun kawo na ƙasa ko kuma mun aibanta Allah subhanahu wataala, to anan wurin wannan sifa din sam bata dace ba. Muna da kuma wata amsa a cikin dai wannan littafi din na Sheikh Saduq inda yayi bayani cikin wannan littafi nashi na at-tauhid. Wani wuri ma yana ƙara mun bayani, ya kawo mun wani hadisi na Imam Ar-Ridha alayhi salam, imam na 8 na ahlul bait alayhi wasalam, ma'ana jika na annabi na 8 wanda aka yi wasiya da bi bayan annabi. Wannan bawan Allah wanda yake a ina yana anan Mashhad a cikin kasar Iran, Allah ya arzuta mu ziyarar shi. Shi wannan bawan Allah din wanda Allah ya zaba daga cikin bayin shi yana gaya mamu hakikanin tunanin nan wanda mu muka yi bayani muka ce ga can kashi uku ne, shi ma a cikin zancen shi ya kawo wannan magana din inda yake cewa kina riwaya kamar da muka ce tazo cikin littafin tauhid shahi na 107. Shi yake cewa linnasi fi tauhidi thalathatu madhahibin, sai yace fannafiyu والتشبيه وإثبات بغير تشبيه. فمذهب النفي لا يجوز ومذهب التشبيه لا يجوز. والسبيل في الطريقة الثالثة تشبيه بلا تثبيت بلا تشبيه. أنا ورى إمام الرضا ينتوى عليه وعلى جده عليهم السلام ينتوى متاني سنادا cikin tauhidi suna da mazhabi haguda uku, mazhabi uku. Na farko masu kore dukkan sifofi, duk irin sifofin da muke gani ga mutum su ci kab, ba su nan, ba mu da irin su a wurin Allah. Na biyu sune waɗanda suke kamanta sifofin mutum gaba ɗaya su ci sune irin na Allah subhanahu wataala. Sannan na uku wanda suke tabbatar da sifofi ba tare da sun kamanta su ba, ba tare da sun nuna sifofin Allah irin na mutum bane. Sannan ya ci gaba da cewa Imam Ridha alaihi salam yana cewa su waɗanda suka tai akan tunanin kore dukkan sifofi shine wanda muka ce tsarkakewa, su ne kenan kishi na biyu a inda muka yi bayani cikin darussa da suka wuce. Yake cewa la yajuzu, wannan tunanin samsam bai halitta ba. Sannan yake cewa su ma masu kamantawa la yajuz. Sai yace hanya ta kwarai wadda ta dace, wadda ita ce daidai, ita ce hanya ta uku, waɗanda su ne suwa yace tathbitun bila tashbih, su ne waɗanda suke tabbatar da sifofin Allah ba tare da sun kamanta shi ba, wannan ita ce hanya daidai. In ka fahimci wannan, to kana gane lallai menene hakikanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan a nan war zamu yi wata tambaya, shin wai Imamul Ridha a cikin wannan riwaya tashi alaihi salam yana son ya nuna mamu kasantuwa na Allah akwai shi ne, ko kuma yana son ya nuna mamu sifofi na Allah? Sai mu ce wannan bayyane yake, yana son ya nuna mamu sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, musamman inda yake cewa wa madhhabu at-tashbihi la yajuz. Tashbih, me tashbih? Kamantawa. Kaga ni nan wurin sosai yana sanya nuna mu, yana sanya bayani ne kan sifofi na Allah, ba wai yana sanya nuna mu akwai Allah ba, wannan riwaya ba ita ke nuna wa akwai Allah subhanahu wa ta'ala ba. Mun gane kenan bayan fahimtar wannan riwaya cewa lallai mazhabi uku ne cikin tauhidi na mutane, imma na farko ko na biyu ko na uku, amma na uku shine aka zaba mamu, tanan ne muke gane hakikanin sifofi na Allah subhanahu wataala. Yanzu abin da zamu iya ganewa, wanda yake cewa ni ina ganin wasu sifofi musamman ma na mutane kuma a ce wai irin su ne ga Allah, ko kuma yace a yana ganin rahmaniya da ake cewa ga Allah kamar bai tausaya ma kowa, shi ma wannan mun yi ishara duk cikin tambayar. Sai mu ce in ka dauki sifofin mutum ka kamanta su da Allah, nan ne kake samun matsala. Amma in ka zabi ra'ayi na uku baka da wannan matsalai. Sannan kuma wai wasu da muke gani ba su cikin arziki, akwai hikima. Ko mu ce wasu da muke ganin suna fama da irin gilgizar ƙasa, shi ma akwai hikima. Yana buƙatar mutum ya karanci hakikanin menene hikimar da zuwar misali gilgizar ƙasa ko abin da ya kama da hakanan. Wannan shi ke nuna sifa ta ainihin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba da mun kalli a jirkice ba wasu sifofi mu nuna haka Allah subhanahu wa ta'ala, a'a, yana buƙatar ƙarin bayani sai nan gaba cikin darussa na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.